Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarkin Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da shirin mu na hantsi a yau ranar Laraba 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa garin Elat da ke kudu maso kudancin Isra'ila ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da aka kwashe ɗan gudun hijira daga yankunan da aka harba makamar Roka daga Gaza. Sai kuma shirin ciwon ƴamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar kamar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin Shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraban nan agogon yankin, inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargaɗin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar, ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki, dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin Shifa. Ta buƙaci dukkan mayakan Hamas su miƙa wuya. Rundunar ta IDF ta ce dakarunta sun haɗa da tawagar ma'aikatan lafiya da masu magana da harshen Larabci, waɗanda suka samu horo na musamman don shirya ga irin wannan yanayi da ake ciki da nufin kada a cutar da fararen hula. Babban daraktan ma'aikatar lafiyar Gaza, Dr. Munir Al-Burush, ya shaidawa gidan talabijin na Al Jazeera cewa dakarun Isra'ila sun kai samami a ɓangaren yammacin ginin asibitin. Tun da farko, Amurka ta goyi bayan ikirarin Isra'ila cewa Hamas tana amfani da asibitoci a matsayin mafaka ga mayakanta. Isra'ila ta ce musamman Shifa akwai cibiyar bayar da umarni ƙarƙashinta, wani abu da Hamas ta sake musantawa. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a jiya Talata, 336 masu goyon baya da 95 aka san haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani ɓangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa. Amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kuɗaɗe har zuwa farkon shekarar 2024. Kuɗaɗen hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar Juma'a mai zuwa, lamarin da ya tilasta majalisa da fadar White House cin ma yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da gwamnati. Majalisar ta amince da ƙudurin da sabon kakaki Mike Johnson ya gabatar, shugaban 'yan Republican masu rinjaye kaɗan a zauren majalisar, da tsawaita kuɗaɗe ga wasu hukumomin gwamnati har zuwa tsakiyar watan Janairu da sauran hukumomi har zuwa farkon watan Fabrairu. A yayin amincewa da ƙudurinsa, Johnson ya samu ƙuri'u da yawa daga 'yan Democrat 209 fiye da 'yan Republican masu ƙuri'u 127. Masu adawa da ƙudurin su ne 'yan Republican 98 da 'yan Democrat 2. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan 1 nan da watan Maris na baɗi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata gabanin taron ministocin tsaro na Tarayyar Turai a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium. Kalaman Pistorius dai su ne na farko da wani babban jami'in Tarayyar Turai ya amince da cewa ba za a cimma burin ba, ko da yake da yawa sun nuna shakku a cikin sirri tsawon watanni. An da yi alkawarin ne a cikin watan Maris ɗin da ya wuce a matsayin martani ga buƙatar da Ukraine ta yi na samun harsasan manyan bindigogin artillery yayin da yakinta da dakarun mamaya na Rasha ya gaza yin gaba. Alkawarin dai wani ɓangare ne na wani shiri mai kashi uku da bunƙasa jigilar harsasai zuwa Ukraine, inda ɓangare na farko ya buƙaci ƙasashe mambobin EU da su ba da gudunmuwarsu daga ma'ajiyar makamansu.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan, garin Elat da ke kudu maso kudancin Isra'ila ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da aka kwashe ɗan gudun hijira daga yankunan da aka harba makamar Roka daga Gaza tun bayan harin ranar 7 ga watan Oktoba. Yanzu haka garin ya zama inda ake kai hare-hare da makamai masu linzami. Ga abokiyar aiki Hawwa Sharif ta fassarar rahoton wakilin muryar Amurka Nastasha Mazgobaya.
A duk sa'a da jiniya kai gargaɗin harin Roka, mazauna Elat a kudancin Isra'ila na da kimanin minti 30 na neman wurin fakewa amma kafin wani harin jirgi mara matuƙi ya afka kan wata makaranta a makon jiya, ba wata jiniya da ta yi ƙara, wani ɗan motsi ne kawai sai kawai ƙara fashewa da ta biyo baya. Gal Harari, mai shekaru 12 a duniya, ya ce ɗalibai da dama sun riga sun fice daga ginin makarantar, inda wasu kimanin 40 ke ciki suna harkar karatunsu. Mun yi ta shirye-shirye a 'yan kwanaki kaɗan da suka shige, mun samu horo da dama, saboda haka ɗaliban sun san abin da ya kamata su yi. Mun yi sa'a ba wanda ya ji rauni, mun auna arziki sosai. Jirgin mara matuƙi da dakarun tsaron Isra'ila suka ce ya fito ne daga Siriya, ya yi kace-kace da ginin, babu wanda ya samu rauni. Garin Eilat na Isra'ila da kan karɓi 'yan yawon buɗe ido, da ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira daga mutanen da aka kwaso daga garuruwa da ƙauyukan da ke kudancin Isra'ila da harin rokoki ya riska a Gaza, sama da 60,000. Sai gashi birnin ya kasance ƙarƙashin harin manyan makamai da 'yan tawayen Houthi ke harbawa daga Yemen, da ma harin jiragen sama mara matuƙi da ake cillowa daga Siriya. Ɗaya daga irin wannan harin jirgin mara matuƙi ne ya faɗa kan wannan ginin makarantar firamaren da ke nan baya. Mahaifiyar Gal, Sharon Hariri, ta ce ta sha gaya ma 'yarta cewa makarantar nan ita ce wuri mafi aminci, saboda babu wurin fakewa a gidansu. Hakika na yi zaton shi ne wuri mafi aminci da tunanin 'yan matan nan na buƙatar ci gaba da harkar karatunsu da gudanar da rayuwarsu a daidai lokacin da yakin ke ci gaba. Tunda haka ta faru, to komai na iya faruwa. Ko da yaro bai ji rauni ba a zahiri, lallai zai raunana a zuciyarsa da tunanin shi. Haka kuma dukkan yaran da suke nan masu shekaru daban-daban duka tsorace suke, ba sa bacci da daddare, suna tsoron zuwa ko da ban ɗaki ne, ba sa iya fita waje su yi wasa, duk da dai ga ababen sha'awar gani da ido da ƙoƙarin da muke yi kullum, duk da haka tsorace muke. A makon jiya ne dakarun tsaron Isra'ila suka ce dogon makaminsu mai kama da mashi na tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo wani makami mai linzami kusa da Bahar Maliya da aka harba zuwa garin Eilat. Dakarun tsaron Isra'ila dai ba su bayyana ko su wake da alhakin kai har na makamin mai linzami ba, duk da dai 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da ke Yemen sun yi ikirarin harba makamai masu linzami zuwa kudancin Isra'ila. Iyalan Doris Reis na daga cikin waɗanda suka tsira daga harin na ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas, da Amurka ta bayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta kai kan kibbutz Nir Oz. Kashi 1/4 na al'ummar garin, mai mutane 400 na daga cikin waɗanda harin ya shafa, inda aƙalla mutane 20 suka mutu, aka sace wasu sama da 70. Ta ce Hamas sun shiga har cikin gidansu, amma sun kasa shiga cikin ɗakin da suke ɓoye tare da mijinta da 'ya'yanta uku, inda take riƙe da hannun ƙofar har tsawon sa'o'i 8. Tuni dai iyalan suka koma garin Eilat, wanda a yanzu ake auna kai mahari. Daga iyalan da suka tsira daga Nir Oz zai ɗauki shekaru kafin su koma Kibbutz, in har sun yanke shawarar yin hakan.
There is a plan that we go together to some place with buildings.
Muna da shirin ganin baki ɗaya mu koma wani wurin da zama da zai sha bamban da rayuwarmu na shekaru 2 or 3 kawai. A ƙarshe ya kamata mu dawo Kano bayan an gyara an mai da komai yadda yake. Ban san dai ko zan dawo ba, duk da dai a gaskiya zan iya cewa ba zan dawo ba, saboda 'ya'yana a tsorace suke, haka ma ni da mai gidana. Mun yi musu alƙawari ba za su sake tsorata ba a rayuwarsu. Sojojin da ke nan kuma a gaskiya suna ƙoƙari matuƙa, ba za su bari wani abu ya faru ba. Ya zuwa ranar 7 ga watan Oktoba, ta ci ba wanda ya dawo ran.
A gai da Hauwa Sharif, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya Talata cewa sun sake ƙwato garin Kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye, bayan wani samami da ya sanadin mutuwar mahara da dama. Masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba, wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali, yayin da kusan ba sa nan a birnin, inda 'yan ƙabila Abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin ƙasar. Shugaban mulkin sojan Mali, shugaba Asim Gota, ya faɗa a shafin X cewa a yau sojojinmu da jami'an tsaronmu sun kwace garin Kidal, aikinmu bai kammala ba, na tuna ya ƙunshi farfaɗo da kuma tabbatar da martabar yankin ba tare da wariya ba, bisa ga ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojojin Mali sun ce sun yi kira da a samar da zaman lafiya a garin mai kusan mutane 25,000 tare da gaya wa mazauna garin da su yi biyayya ga sojoji. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da niyyar sassauta takunkumi ko daidaita dangantaka da mahukuntan ƙungiyar Taliban a Afghanistan har sai gwamnatin Islaman ta inganta yanayin haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa BOA cewa Amurka na nan akan matsayarta da ta ɗauka cewa ba a samu wani muhimmin ci gaba na daidaita al'amura ba har sai an samu kare haƙƙin dukkan 'yan Afghanistan. Kalaman ma'aikatar sun biyo bayan fitar da wani sabon kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya ba da shawarar yin taka tsantsan na daidaitawa da kuma ƙara hulɗar ƙasa da ƙasa da hukumomin Afghanistan.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a izuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama Fatima Muhammad Uwattara wacce aka fi sani da malama Dangana. Malamar addini, 'yar kasuwa kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a ƙasar Ghana da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma, sannan mai ba da gudunmawa wajen bunƙasa rayuwar mata daga jihar Kano. To lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama Fatima ke cewa.
To ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah. Don kiwuya yana kawo babban lalaci, kiwuya yana kawo manya-manyan kasala, kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi, su zama 'yan ta'adda, su ba zama masu shaye-shaye. Mace mai kiwuya kenan, yana bari iyalin duk musulunci ta rusar da shi. ta ita da kanta mata duba da kyau ta shiga injin musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mu cikar arena sana kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne ne mi sana'an ki kina yi kadan kadan Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai ni haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nake kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka mu iyali na duka sun yi qur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma dukkan su mashi da ni ba su sana'an hannu
a yau kuma za mu dora ne da bayanan Hajiya Sa'a to Hajiya na dan katse ki kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi
kanci ne kullun ka ce ai maka kanci ne
wayan suna ra'ayin cewa
kanci ba ya ta kanci ko ya hayo ba ya kanta tun mutane bane am before ko da arewa a jaji sai ki shi yakin da ibayar amma bai yi da abashi ba a da haka ake arewa sai dai a bayar amma ba dai kaka karba ba to amma yanzu wata rayuwa muka samu ta dafar an zo an canja yanzu mun zama masu karba wanda da ba haka muke da zama ba yanzu wanki ka cewa yanzu kan masana'antun nan za ki biyo cewa wajen aiki na shawarar amma idan kika je za ki ga yawanci sai da waɗansu ƴan wani garin wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin amma ba a yan jihar ba saboda mai sun raina wannan sana'a
raina sana'a
ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare tana ga ta fi ƙarfin wannan sana'a ko tun tana ƙaramar ya kamata a fara koya mata muhimmanci ta san meye muhimmancin sana'a da muhimmancin na kai in ba ta yi da wani muhimmancin na kai ta san muhimmancin abu neman abin kai za ta dinga da shi ma sai ta zama girma za ki waya mata to gaskiya ya zama ne ta sa ta tuntu wata hoto ba za ta yi
to malama Fatima kin yi wa mata gargadi bari mu koma bangaren maza wani gargadi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matan su yi aiki ko sana'a
eh gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah domin yau ka hana matanka sana'a kanka ka sai ma wahala kai hakuri saboda Allah kai ko matan ma ba ta sana'a in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata duba yanzu ana decoration gyaran ɗakuna da gidaje akwai wata da ta kami yaran ta biyu daga nan kin san sana'an da take wanke-wanke gida wanke-wanke ka ganta kaman Balaraba kikkiawan mace yaran ta biyu na zuwa sukunan kuma private school tana dubansu amma wanke-wanke gida-gida ta karbi number jama'a kaman yanzu aka sheta karbi number ki sai ta ce Hajiya yankuri baki da wanke-wanke baki da gyaran daki zo miki wanke-wanke ta miki shara ta gyara ta clean miki daki ta zo da kayan sabulu ta da su abin gyaran mabu duka kayan na tana da shi ta zo ta gyan kwana uku za ta yi ta miki duka ta miki wanki ki biya ta gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abuya mai son girki ta iya girki ne ta zo ta miki girki ba sana'a bane
sana'a ce
tana duban iyalinta isa shi sana'a ba a raina sana'a namiji kada hana mace sana'a ka hana mace sana'a ci kanka kan shi ma ya cuta ya kuma cuta ita kuma da yake ta zama kiyuyaciya in an ce ta zauna she ta zauna ta sauna tana yawon bara wanga musulunci ma bai yarda da shi ba kin kunyatar da kanki sai Allah ya lullube mu da
akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a yaya za a shawo kan wannan kalubalen
yawa akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ke kin yi dabara yaki sai ki ga yama sissa ko uwarsa Hajiya ina son ni sara da rage masa nauyi ka ba ka zaki dan ne shi ga yama shi magana ne dai hayya fahimta amma wasu barikin su kwatsanci ya ce ba ta sara sana kuma ba ba rage mata komai ba bai dauki mata bayan komai ba amma sai ya ga cewa shi ya ba za a ci mata sara ta ba aikin ba haka zai ci ko ba ba zai ci ba ki majoritin su ba su hanna wannan saboda haka sai ka sami yan uwarka da Allah ina ma ban na son yi ayyukan sana'a kin ga saboda bara ko duk kuma ta ce kullun ce ta zaka za ta yi masa magana ne daɗi ne taushi to wani zan gaya mishi sai ki gaya shi to kai ne zai yi aika zaka to a cikin hankali har sai ya gaya musamman da dan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gwamnati zai yi shi ba to zai ci wata aka ba ta yi abin yana mutum mai yamma
malama Fatima akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazan su ba sa so akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu
Akwai hanya in taga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki mijin ya hana ta dinga lallashin shi tana mai ladabi da biyayya wani sana'an ga idan naifa rufin asirin mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in taga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki taga ya kiya to kata zuba yara mai yawa ta bi family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna yayin ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran nan su yi asaran su watara domin sana'an shi ba zai nare a karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za su shiga matsala ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya wase ya narke to ga mata ga yara ya sa ku kuma aikin gwamnati nawa ake biya karama sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokacin da muke ciki san ka hana mace sa mai sana'a taitai ka hana ta ce ta bidiri ta zauna amma ni ina ga ya ma wannan mace kar ta saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sa rayu ɗan biyu ko uku ya isa da kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kadan ko da mijin ya ce kake fita akwai sana'a akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne ya auren farko wata talauci ya ishe shi yace kara na biyu e kara yace talauci da dai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam sai ban goyi ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zan go ra'ayi mace ki zama kiyuyaciya ki zauna ba ba zai dace miki
to anan ma ba a tsira ba a tsira ba Hajiya domin akwai wa'anda suke gani cewa mata yawanci idan aka saka musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana
eh gaskiya ne akwai wannan kuma wannan yake da cewa zargin da yake faruwa wani lokacin kuma kamar yanzu sana da naji yaren shi kaje ka kai uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko ba ta ba zai ko san tunai ka je ta zaba sana'a da za'a yi to ba matsala sai a hakura a bita a hankali ne sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai maza ba inda ba shi da matan su ba kuma zargin nan ba alheri ba ne wallahi wa'ansu dukkan suke aiki tsakanin su da Allah su dawo amma miji ne sa da biyan zuciyarsa shin kina ga ciyar ga Allah mace duk Allah
ya yarda ba wai suna gani cewa duk mai zargi shi karin kai shi dama masu iya magana sun ce eh shi ma me yi ne shi yasa yake ganin cewa matar sa ta
me ce ce yana yi ta zuwa kai a matar sa
kware ta ya za a iya samun maslaha
maslaha dai shi ne gaskiya kamar wayar da kai ya kamata a nan isa rake kullun buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an hada kuma ci din zuwa in zama yana exist yana aiki yadda ya kamata su san taba fakar tsantsu a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai gane unguwa ga samari ga waye duk a tsuntsu a haɗa su kana za su san cewa me matsalar su ta unguwar su ya za a yi su gyara mene ne wanda mutum za ta gyara wanda mugu ya zai gyara wane ne wanda gwamnati za ta yi me wanda mu zamu da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar muke rage zama cewa shi ya san an san da ka san an san da shi kuma shi na ce ga mutum yanzu wani abin tausayi da zai yi ta ba
to haji
haka a nan akwai masu tsawatowa a cikin kwamitin ɗin unguwa ɗin nan kin ga akwai dattin juwa kin gane akwai tsawon akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamitin ɗin unguwa zai taimaka saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai zo in gyara nashi idan kuma a kowane matsala za a iya zo a ba shi shawara a kai a komai gari ko mai zuwa cikin siyasa sai a same shi a yi masa magana don kuma kamar mu haka da mukan bata gaskiya muna yin kawusa mai gaskiya ana kawusa mai ina wannan tattauna da al'umma kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi ne a kan jahilci musamman ba sun yi karatu amma san illar wannan abun ba ko san alherin sa ba amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara
mai sauraro gashi Hajiya Sa'a ta koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana to idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu da cigaban wannan tattaunawar yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da malama Fatima Muhammad Uwattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da shirya kuma na gabatar nake cewa mu wani lafiya
a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru
Zan fara shirin jirgin namu wannan makon ne dai da jaridan Bisahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta bayyana mana cewa Prime Minister kasar Kamaru Jengote ya yi kokari na kai ziyarar ga inda idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba. Sai kuma jaridar Lushu ta kasar Kamaru anda ita kuma ta yi mana tsekuce ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar Jamhuriyar Kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cimma burinsa na yada kasar da karfin wutar lantarki, musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukansu na yau da kullum. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ana ganin cewa yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta NDPC ko kuma CPDM wanda ta kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta a kasar Jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai ana ganin kamar ɗansa ne Frank Biya zai iya karɓan akalin mulkin kasar a zaɓe mai zuwa. Sai kuma jaridar Afrin Media ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da inganta harkokin ƙuri'u a faɗin kasar domin yanzu haka suna ci gaba da sabunta ƙuri'un da al'umma suke kaɗawa, kasancewan waɗansu sun sheƙa barzawo, waɗansu kuma sun rasa katukansu waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba. Jaridar Intergation kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin ɗin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na kasar Kamaru Samuel Eto'o, anda yanzu haka kamfanin kasar Faransa waɗanda suke bugawa kasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok yanzu dai sun ci shari'a, anda aka yankewa hukumar ƙwallon ƙafan kasar Jamhuriyar Kamaru za su biya kamfanin na Kok na kasar Faransa zuzurutun kuɗi har miliyar 7 na sefan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito aya tambaya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin Shifa da ke gazar sanyin safiyar Laraban nan a gogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargaɗin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki, dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin Shifa, ta buƙaci dukkan mayakan Hamas su miƙa wuya. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a jiya Talata, 336 masu goyon baya da 95 aka sun haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa, amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kuɗaɗe har zuwa farkon shekarar 2024. Kuɗaɗen hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar Juma'a mai zuwa, lamarin da ya tilasta wa majalisa da fadar White House cin ma yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da gwamnati. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samar wa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan 1 nan da watan Maris na baɗi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata gabanin taron ministocin tsaro na Tarayyar Turai a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya Talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samami da ya sanadin mutuwar mahara da dama. Masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba, wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali yayin da kusan ba sa nan a birnin, inda 'yan kabila Abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin ƙasar.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumal nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.